haka ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka VOA sashen Hausa ke magana. Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Yanzu ma Alheri Grace Abuce tare da Aisha Ma'azu muka sake shigowa da wannan shiri na hantsi. Kafin ajin kuji abinda muke tafi da shi ga Aisha da muhimman kanin labarai.
To za ku ji cewa hukumomin Pentagon sun ce jami'an ta 50 ne suka yi rauni sakamakon harin da Iran ta kai a sansanin ta dake Iraki. A jiya Talata ne aka kammala sauraron bayanan lawyoyi masu kare Trump kuma karshen babin farko a shari'ar tsige shugaba Donald Trump. Hakanan kuma za ku ji cewa shugaban kasar Sin Xi Jinping ya ce alwashin kawo karshen cutar coronavirus wacce ta barke a kasar tare da lagumin rayuka da dama.
Kungiyar ɗaliban jihar Plateau sun kira wani taron manema labarai a jihar Borno domin neman gwamnati ta ceto ɗaliban da kungiyar Boko Haram ke garkuwa da ita bayan kashe ɗaya daga cikin ɗaliban da kungiyar ta sace a hanyar su zuwa makaranta.
Mafi mahimmanci shine a duk sanda mutum ba shi da lafiya ko ana cikin annoba ne ko ba annoba, wanda suka fi dacewa su ba shi shawara wanda ya kamata a yi su ne ma'aikatan lafiya wanda suke su ne ƙwararru.
Aisha za ta gabatar da shirin yanayi da muhalli, shirin da zai rika gayyatar ƙwararru domin yi muku bayanai kan abin da ya shafi yanayi. Muna kuma ɗauke da sharhin jaridun ƙasar kamar wato ƙasar Kamaru kamar yadda muka saba, kuma ba ku masu saurare bayanan ra'ayi da kuke aiko mana ta wayar tarho.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da hantsi ga cikakkun labaran duniya. Hukumomin Pentagon a jiya Talata sun bayyana karuwar jami'an dakarun Amurka da suka samu raunin kwakwalwa a sakamakon harin makamin nukiliya da Iran ta kai wani filin jirgin saman Iraki a farkon watan nan zuwa 50. Wannan shine karo na uku da ake samun karuwar waɗanda suka yi rauni. Wannan adadin waɗanda suka yi jikkata ya ci karo da bayanan Trump na farko bayan harin cewa babu wani ɗan Amurka da ya yi rauni a harin. ‘Yan kwanaki bayan kai harin, hukumomin sojan ƙasar sun bayyana cewa jami'ai 11 ne daga dakarunta suka samu rauni. A makon jiya kuma hukumomin Pentagon suka bayyana cewa mutane 34 ne daga jami'anta suka raunata. A jiya Talata, Lieutenant Colonel Thomas Campbell, mai magana da yawun Pentagon, ya ce an samu karuwar mutane 16 da aka gano cewa sun samu rauni a kwakwalwa. Cikin waɗannan mutane 50 ɗin, Campbell ya ce 31 daga cikinsu sun koma bakin aiki. Jami'an sun samu kulawa ne a Iraki da kuma cibiyoyin lafiyar sojan ƙasar daga ciki har da cibiyar lafiya ta yankin Landstuhl, asibitin sojan Amurka mafi girma da ke wajen nahiyar Amurka da kuma wani cibiyar lafiyar soja mallakin Amurka da ke Kuwaiti. A jiya Talata ne lauyoyin da ke kare shugaban Amurka Donald Trump suka kammala gabatar da bayanansu, inda suka faɗa wa 'yan majalisar dattawa 100 da ke duba yiwuwar sauke shugaban daga mukaminsa cewa shugaban bai aikata laifi ba a mu'amalarsa da Ukraine. An kammala babin farko na sauraron shari'ar tsige shugaban a majalisar dattijai, inda ake takaddama akan gabatar da sabbin shaidu, ciki har da tsohon mai baiwa shugaban ƙasa wato baiwa shugaban shawara akan harkokin tsaro wato John Bolton a babi na gaba. Masu kare shugaban sun yi amfani da rabin lokacin da aka shata musu ne kawai, inda suka faɗa wa 'yan majalisar dattawan cewa yunkurin 'yan Democrat na tsige shugaban ƙasa yana da haɗari. Amma har yanzu ba za a ce an kammala shari'ar ba, tunda ana daɗa zafafa batun gayyato mai baiwa shugaban shawara akan harkokin tsaro John Bolton. Yayin da ake sa ran cewa sanatoci 'yan Republicans huɗu ne kawai za su mara wa sanatocin Democrats baya akan sauraron bahasin shaidu. Ba duk 'yan Republicans ne suka amince da shari'ar da ake sa ran Bolton zai bayar ba. Shugaban ƙasar Sin Xi Jinping ya ci alwashin cewa ƙasarsa za ta shawo kan mummunar cutar nan ta coronavirus, wacce ta ɓarke a ƙasar kuma ta laƙumi rayuka 132 tare da kwantar da wasu dubban mutane a ƙasar Sin da ma wasu sassan duniya. Shugaba Xi ya yi wannan alƙawari ne a jiya Talata a babban birnin ƙasar Beijing, yayin da yake ganawa da Tedros Adhanom Ghebreyesus, shugaban ƙungiyar lafiya ta duniya wato WHO. Kamar yadda kafafen yaɗa labaran ƙasar suka ruwaito sun ce, Xi ya faɗa wa Ghebreyesus cewa ba za mu bar wannan mummunar cutar da ta yi nasara ba. Hukumomin lafiyar kasar Sin sun bayyana karuwar mutane 26 da suka mutu a sakamakon cutar a jiya Talata, daga ciki har da mutum na farko da ya mutu a babban birnin kasar Beijing. A yanzu adadin duk mutanen da suka kamu da cutar ya haura 5,974 a kasar ta Sin. Hukumomin sun sanya dokar hana kiwo a kwaryar birnin Wuhan kuma tushen cutar, tare da hana shiga ko fita daga birnin. Da yawa wasu daga cikin birane da ke yankin Hubei, wanda Wuhan ya kasance babban birnin biranen yankin, an kakaba musu takunkumin hana yawo. Hukumomin Wuhan suna kokarin kammala wasu sabbin asibiti guda 2 musamman don kula da waɗanda suka kamu da cutar da adadin su ke ta haurawa. Japan da Amurka na daga cikin kasashe da ke yunkurin fitar da 'yan kasarsu daga Wuhan.
Ba gaida Aisha Anjima kadan za ta shigowa da karin labarai. Amma kafin nan bari mu koma kan batun garkuwa da kuma kashe dalibai da kungiyar Boko Haram ke ci gaba da yi a waɗansu sassan Najeriya da ya sa kungiyar ɗaliban jihar Plateau na jami'ar Maiduguri kiran taron manema labarai domin bayyana takaicin wannan lamari da kuma neman taimakon hukumomi. Francis Katmuna Tit shi ne shugaban kungiyar, ya kuma zanta da wakilin Haruna Dauda Biyu bayan taron.
Kwanaki dan uwanmu da zai dawo daga makara daga hutun Christmas ran 9 ga watan 1 wannan shekara, ana zuwa hasari ya same su sun shiga nan su Boko Haram wanda an kidnap nasu. Mu a association na NAPS mun ji labarin, mun yi ta kokarin mu, mun je mun samu school management, mun gaya musu ga abin da ke faruwa, su ma sun ce labari a samu su, haka sun fara bi har suka je sun samu VC da oda mutane, manyan mutane, a ganin da za a yi a samu a fitar da su. Amma bayan sati 2 mun ji labari ɗayan su Boko Haram sun ɗauka ransa, shine Rovul Dasia Dalib.
Shi ma dalibi ne a jami'ar mu.
Shi dalibi ne a Department of Biological Education Part 1 student.
Wato shi ma yana daga cikin 'ya'yan kungiyar ku na ɗaliban jihar Plateau kenan.
Yana cikin kungiyar.
Kun samu labarin kisarsa a nan ku samu?
Mu iyayensa suka kira mu suka ce mana ga abin da suka gani a media, a su media videonsa da yadda aka kashe shi. Shi ne mu ma muka bincika, mun ga videon kuma mun tabbatar shi ne aka kashe.
Su nawa ne aka kama?
Su guda 2 aka kama da shi da Lillian Daniel Gang, ita ma tana Department of Zoology Part 1 student.
Ita ma 'yar jihar Plateau din ne?
Ita ma 'yar jihar Plateau.
Amma ya labarin ta yake yanzu gare ku?
To gaskiya yanzu muna kokari mu ji koya take, ba mu iya mun samu kokarin labarin ta ba. Sai dai fatan mu shine Allah ya sa tana da rai, kuma management na school suna kokarin su gani ya za a yi ita ma a samu a sake ta.
Shi wannan saurayi dalibin zai kai shekara nawa ne?
Yana shekara 22 daidai.
Kuma kamar yana karatu a jami'ar nan shekaran sa nawa a jami'ar Maiduguri?
Bai kai shekara ba, sabon shiga ne. Da yake ya gama NC in shi a Federal College of Education Panshin a Plateau State, ya apply anan as a direct entry student. Shine an ba shi admission kenan, ya registration ya fara lectures kenan na wata daya da rabi kenan, an samu hutun Christmas ya tafi garin dawowa kenan wannan abun ta faru da shi.
Iyayensa kamar wani hali suke ciki yanzu?
Gaskiya lokacin hankalin su a tashe, don ba su sani ya shiga hannun su Boko Haram ba. Su suna da kiran numban shi baya shiga, shine suka kira mu a makaranta ga dan su ya bar gida, so suna tunani ko ya isa makaranta, suna da kiran numban sa baya shiga. Muna kan bincike, shine mun samu labari Boko Haram sun kama wayan su, mun tuttura hotunan, sai akwai wanda suna mota lokacin da abin ya faru, sun ce wannan hoton na cikin wanda Boko Haram sun tafi da shi.
A ina aka kame su?
A Auno along Yobe Borno Expressway,
a hanyar Maiduguri zuwa Damaturi kenan ko? A cikin wace irin mota ce? Motar ce ko motar kasuwa ne?
Motar kasuwa.
Su biyun na aka soke a cikin motar ko kuma ko wasu mutane?
Su biyu aka printin nasu suka fita, an tambaye su sunayen su sun faɗa daga ina Plateau State, an ce musu su sauka su biyu din.
Aka tafi da su da shi da wannan yarinyar?
Yanzu ita Lillian ba mu da labari a kanta.
Shin wani kira za ku yi wa gwamnati ganin cewa ta shiga an kokarin sako ita wannan Lillian din tunda ana tunanin kamar har yanzu tana raye?
To mu muna kira ga gwamnatin Najeriya da kuma jami'an tsaro, duk hanyar da za a yi a taimaka a sake ta, mu za mu gode, domin yanzu haka hankalin jama'a a tashi a wannan yanayi, kuma yan dalibai hankalinsu ba a kwance ba, don wannan abun ba zai kare akan mu yan Plateau kadai ba, duk jaman Saro wanda mu duk dalibe wanda muke bin Borno Yobe Expressway ba mu da kwance hankali a wannan yanayi.
Madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Aisha da karin bayanai kan halin da duniyar ke ciki.
Babban jami'in diplomasiyan Amurka a Afirka ya ci gaba da matsawa shugabanni 'yan tawayen Sudan ta Kudu da su kafa gwamnatin Gambiza a gabanin wa'adin da aka shata musu watan gobe. Tibo Nagi ya ce ya kamata shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir da shugaban 'yan tawayen Riek Machar su kawo da bambance-bambancen da ke tsakaninsu, wanda ya kawo tsaiko a batun kafa gwamnati bayan yakin da ƙasar ta fama da shi a ƙasar da ta fi ƙarancin shekaru da kafuwa. Nagi, mataimakin sakataren gwamnatin Amurka akan al'amuran Afirka, ya ce Kiir da Machar ba su da wata hujja da zai sa su ci gaba da jinkirta wannan al'amari da aka tsayar, wato da aka tsayarwa zuwa 22 ga watan Fabrairun bana, wanda aka amince a ƙarshen shekarar da ta gabata. Nagi ya zanta da manema labarai ta wayar ta Lahore daga babban birnin ƙasar Khartoum a jiya Talata, bayan kammala wani zagaye da ya kai shi har ƙasar Kenya, Somalia, Sudan ta Kudu da Kamaru. Nagi ya ce Amurka na tattaunawa da sabuwar gwamnatin kasar Sudan domin gano bakin zaren kalubalen da gwamnatin riƙon ƙwarya ke fuskanta bayan da aka hambar gwamnatin Umar al-Bashir a watan Afrilun bara. Nagi ya ce zai ɗauki lokaci kafin Sudan ta saba da mu'amalarta da Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana shirinsa na zaman lafiya a yankin ƙasashen gabas ta tsakiya a jiya Talata. Shugaban wanda yake fatan kawo maslaha a yankin ya tsaya tare da Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu. Wannan tsarin da na gabatar zai farantawa duk bangarorin biyu ta hanyar baiwa duk bangarorin iko, abinda zai kawo da matsalar da ake samu tsakanin Falastinawa da hukumomin tsaron Isra'ila, Trump ya ce a fadar White House. San babu wani wanda ya wakilci bangaren Falastinawa waɗanda tun farko suka nuna ƙin amincewarsu da wannan shirin zaman lafiyan, tun ma kafin su san abin da tsarin mai falle 80 ya ƙunsa, kuma ba a shawarce su ba a lokacin tattaunawar. Trump yana ganin cewa wannan ƙin amincewar tun farko zai haifar da jinkiri na wani lokaci. Kana a jawabinsa ya ce ya aika wa Abba Abbas wasiƙa inda ya sanar da shi cewa idan ya zaɓi tafarkin zaman lafiya, to Amurka da ma sauran ƙasashe a shirye suke su tsaya tare da ita, kuma za su taimaka mata a hanyoyi da yawa. Amincewa da wannan tsarin zai kai ga zuba jarin dalar Amurka miliyan 50 a yankin nasu, wanda zai samarwa Falastinawa sama da ayyuka miliyan guda a tsawon sama da shekaru 10. Hakan kuma zai haɓaka kudaden shigan Falastinawa har ninki so uku, Trump ya alƙawarta.
Gai da Aisha da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To za ku iya aiko mana sako kai tsaye a koda yaushe a lamba 2022-09-942. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Lafiya Ubangirma kai nake, lafiya Ubangirma kai nake wadege,
lafiya Ubangirma kai nake wadege.
Ya Rabbana Ilahi ya gare ka zanta roko, kake biyan bukatu in har na zo da hoko. Ya Rabbi kara kara man dan iki da sako, bibiya wa mai nisa har ta riski bako. Umai na so a wakar nan ce wafa da dauko, umai na sarrafa Allah ce da ni in biko. Baitin yabon ba aiki ne ya Ilahi rubi, karka
shafin roko na ziljada da azbi ba nisan sa ta tace du yana shakalbi dai roko da mai haske musu dafa habibi shi kadai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da jirgi lafiya uban girma kai nake wadege tattaro dukan girma du dadawa karshe arzikin banu adam mai sufa a washi shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushi furgitar guma kane korama a bashi shi ya sauka rayayye duniya a hushe banguri in sara bar arzikin halittu kau dabara mai karfi janjabin fatattu ka taho da mai kuya bayyanar fatattu dan amina sha
madalla yanzu kuma ga Aisha da shirinmu na gaba
sha zaman ka kai
jama'a assalamu alaikum barkanku da sake kasancewa da mu a cikin shirin yanayi da muhalli sunana Aisha Mu'azu amma kunjiya mun koro bayanai game da yanayi sauyin yanayi da abubuwan da ke janyo matsalar sauyin yanayi domin samun kyakkyawar shimfidar shirin to insha Allah yau ma dorawa zamu yi daga inda muka tsaya a wancan makon Har yanzu dai bakon namu Professor Adamu Idris Tanko yayi bayani game da yadda dan Adam yake assasa wannan matsalar.
Wajen harkar noma yadda muke zuba wasu chemicals misali ka dauka a ce an kira shi taki. Duk inda wannan al'amari ne na yau da gobe da dan Adam yake to waɗannan abubuwan duk suna da nasu illa. To sai ka ga imamar ana samun imamar yanayi ta wannan hanya. Haka zaka ga mun kunna ba babur yau mun samar mu kaman nan mu da muke Afirka sai a ce okay babur yana buƙatar mix sai ka ƙara mix din dan yayi kauri domin kar ya kone sai ya fuka ya danga fito da hayaki sai kaga manya-manyan illoli ne da suke faruwa sai ana ganin cewa za a kai yanayin da dan Adam zai zama na cewa rayuwarsa a duniya kamar yana tana da ban tsoro ana ganin nan gaba abin zai kamari domin idan aka samu canjin yanayi kusan komai a duniya ya yi
a likitance kuma ga abin da Dr. Ibrahim Kana yake cewa
sahaki da kura da makamanta kai ne yana kawo illoli ga mutane da suke shikan hayaki da bai kamata ba
haka
to shi sa ke da kokarin batun global emission wannan hayakin da ke fitowa yana kawo illoli ga lafiyar jikin mutum musamman hanyar numfashin mutum to shi yasa wasu lokuta muke gani cewa ana samun karuwar cututtuka irin su kansa musamman ma kansa of the dogs wannan yana da dangantaka direct da wannan hayakin kimiyya yana nuna akan cewa wannan cututtukan kansa ba na manar lungs kawai ba hadda ko ina ma cikin Allah suke yanzu.
A bangaren shi kuma Awal Usman yayi bayani game da matakan da gwamnati ke dauka wajen rage radadin da wannan matsalar ke haifarwa.
Kai ma'aikata wadda ake cewa Great Green Wall wannan ma'aikata musamman an yi ta ne saboda irin waɗannan abubuwa su musamman ma'aikata ce wadda take shuka bishiyoyi waɗanda su bishiyoyin nan in kin duba su ne suke rage wannan gurbatar yanayi da su suke fitar da iska mai kyau a lokacin da mara kyau ta yi yawa sannan akwai bangare guda ɗaya da suke fitar da wasu irin harshe na girki wanda baya buƙatar itace mai yawa duba da yadda mutanen karkara suke amfani da itace su yi kusan da abubuwan da suke na mu'amalar su ta yau da kullum to akwai irin wannan itatuwan girkin risho da ake basu wanda shi baya buƙatar itace da yawa sannan idan suna amfani da wutar itace su haska wani abun buƙatar su ita wannan ma'aikata ta Great Green Wall ta samar da fitilu wanda fitilun suna amfani da hasken rana sannan in wani abu ne ma wanda yake buƙatar kamar koyar da sana'a ne wadda sana'a zai ta rage yanayin yanda suke tsara bishiya su sayar dan su wasu bukatunsu. Duk wannan ita ma'aikata ta dauka tana kokarin ta ga yanda za ta kawo karshen wannan abu. Kuma ba ita kadai Greg Greenwald ba, akwai Ministry of Environment a federal, akwai a state, akwai afforestation programs a jihohi da waɗanda duk waɗannan abubuwan da suke yi, ya ci ga in kika tattara duk abubuwan da suke yi baya wuce a samu wa ƙasar kamar matsaya a harkar dumamar yanayi.
Sukan kurciya jawabi ne. Farfesa Sani Abubakar Mashi, shugaban hukuma mai kula da yanayi ta Najeriya, jan hankali yayi ga al'umma.
Babban abu shi ne ya kamata jama'a su san cewa duniya wata kowa da kowa ce, ba ta gwamnati ba ce. To saboda haka jama'a in za ka zo ka dau wani mataki za ka yi wata rayuwa, ka duba ka gani cewa wannan rayuwar da kake zuwa kake yi za ta kawo illa koko. Domin in ka zo ta kawo illa sai ta shafe ka, sai ta shafi wani naka. Musamman to in Allah zai sanya mutane su zo dumdum wannan, to shi zai sanya ki ga cewa koyaushe faɗakarwar da ake yi da mu hukumomin gwamnati muke faɗakarwa a daina dole mutane su rungume shi. Ba haƙƙin gwamnati ba ne ba su cewa su za su zo su sanya ka ka daina abin da kake. In aka ce ma ka daina, in aka baka shawara kar ka dauka. In dai Allah zai sanya jama'a su zo su dauki su shiga wannan su dauki wannan matakin, to ana sa ran cewa za a yi nisa sosai wajen shawo kan wannan matsala.
Kuma sauraro, iya abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a cikin shirin namu na yanayi da muhalli na wannan makon. Sai ku tara da mu a makon gobe. Yanzu madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo a gare ku da kuma bakin namu. Ni Aisha Ma'azu nake cewa ba assalamu.
To a gaishe ki, wannan shirin yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 1725 da kuma 60. Sai kuma za a saurare mu a VOA Africa a mita 102.5. Haka kuma a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a kai tsaye. Yanzu kuma ga Awal Garba da muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun ƙasar Kamaru a wannan mako.
Za mu fara shirin da namu na wannan makon ne da jaridan Du Sahel ta arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru, anda ta rawaito mana cewar maharan Boko Haram sun kona ƙauyuka da dama har ma sun yi awunba da dimbin al'umma a kan iyakar kasar Kamaru da kasar tarayyar Najeriya. Sai kuma jaridar Le Message ta kasar Kamaru ita kuma ta gulmata mana cewar gwamnatin kasar ta ba wa ƙungiyoyin jam'iyyu a faɗin kasar damar su fara gangamin yakin neman zaben ƙananan hukumomi kuma na 'yan majalisar dokoki na kasar har zuwa ranar 8 ga watan Fabrairu na shekarar 2020. Jaridar Afrin Media kuma ƙorafi ta yi kan yadda hukumar zaben kasar Elecam ko Election Cameroon anda har yanzu suka gaza miƙa wa mutane katunan zabensu kasancewar ana gab da fara kaɗa ƙuri'u a kasar. Jaridar Dusant kuma ta ce a jihar yammacin kasar Jamhuriyar Kamaru 'yan gudun hijira daga jihohin 'yan ware guda biyu suna tururuwa zuwa cikin jihar domin neman mafaka. Jaridar Quotidien ta kasar Kamaru ta ce karo cewa zabe da jagoran adawan kasar yayi Maurice Kamto farin jinin sa ya fara dishashewa a fagen siyasar kasar. Sai jaridar Son ita kuma ta ce al'umman jihohin 'yan awaren kasar guda biyu suna barin garuruwan su kasancewar irin barazanar da masu dauke da bindiga suke yi musu a wannan yankin. Sai jaridar Leswara ta kasar Kamaru ta ce masu dauki da bindigogi a bangaren 'yan awaren kasar sun lashe takobin cewar za su hana gudanar da zabe a jihohin nasu guda biyu. Jaridar Kalarama ta ce 'yan adawan kasar Kamaru sun fara korafi kan yadda suke hango cewar jam'iyya mai mulkin kasar RDP ko CPDM za ta aikata magudi a zaben da za a gudanar. Jaridar Kamarun Wema ta ce yawancin jam'iyyun adawa a faɗin kasar Jamhuriyar shirya kamaru sun yi hadin gwiwa tsakanin su a zaben kananan hukumomi domin suna bukatan karban kujeru daga hannun jam'iyya mai mulkin kasar RDPC. Zamu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridar Guardian, handa ta ce gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta fara karfafa matakan tsaro a fadin kasar domin ganin ta cimma burinta na dakile yan ta'ada a kan iyakoki da kuma cikin kasar ta jamhuriyar Kamaru. Ba da Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Sau a gaida Muhammad, sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar wayar tarho.
Assalamu alaikum. Da farko sunana Aminu Mai Shayi na garin Garba ce, da mun ba kungiyar mu da talaka ta kasar Shajar Taraba. Daga da wannan annoba ta coronavirus da ta bayyana a kasar China, wanda kuma take kokarin mamaye kasashen duniya da dama, da kuma wannan cuta ta lassafi ba da ita kuma ta bayyana a Najeriya, kuma take kokarin mamaye wasu jihohi da dama, da baki ɗayansu muna mu addu'an Allah ya kawo mana ƙarshe na wannan cututtuka a duniya, da kuma fatan shugabanni lafiya na duniya za su tsaye domin kawo kandagarki, ko mu ce magungunan da za su kawo ƙarshen wannan cuta, da kuma fatan waɗanda Allah ya tura musu wannan jarrabawa na jinya Allah ya ba su sauki.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam daga garin Katin Madaki a jihar Bauchi. Da kyau ma'aikatan gidan Radio America, sannunku da kokari. Ra'ayina na yau zan yi kira ne ma shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari da kuma gwamnoninmu na Najeriya. A gaskiya muna so su kula da ilimin primary school a Najeriya, duba da yadda yanzu ɗalibai suke da yawa ƙwarai da gaske a Najeriya. To yana da kyau ilimin primary school a ƙara kula da shi ƙwarai da gaske, duba da yadda malamin suke so a ci gaba da tallafa musu, da kuma gyara makarantun da ƙara su.
Assalamu alaikum sashi Hausa na murya Amurka. Ra'ayina zan fitar kuwa ina son human rights su ja hankalin su shari'a Allah. Da kwai da shugaban ki gaba ɗaya Allah su yi maganin su. Ya kuma human rights bisa human sharing ban san wani ta ba a duniya. Kuma don haka mu muna goyon bayan wannan ya sarfiya da an kan yake mai kusa kisa.
Ra'ayoyin ku masu saurare, yanzu ga Aisha da tashin muhimman kanin labarai.
Ta takaice, hukumomin Pentagon a jiya Talata sun bayyana karuwar jami'an dakarun Amurka da suka samu raunin kwakwalwa sakamakon harin makaman nukiliya da Iran ta kai wani filin jirgin saman Iraki a farkon watan nan zuwa 50. Wannan shine karo na uku da ake samun karuwar waɗanda suka yi rauni. A jiya Talata ne lauyoyin da ke kare shugaban Amurka Donald Trump suka kammala gabatar da bayanansu, inda suka fadawa 'yan majalisar dattawa 100 da ke duba yiwuwar sauke shugaban daga mukaminsa cewa shugaban bai aikata laifi ba a mu'amalarsa da Ukraine. An kammala babin farko na sauraron shari'ar tsige shugaban a majalisar dattijai, inda ake takaddama akan gabatar da sabbin shaidu, ciki har da tsohon mai baiwa shugaban kasa shawara akan harkokin tsaro John Bolton a babi na gaba. Shugaban kasar Sin Xi Jinping ya ci alwashin cewa kasarsa za ta shawo kan mummunar cutar nan ta coronavirus, wacce ta barke a kasar kuma ta laƙumi rayuka 132 tare da kwantar da wasu dubban mutane a kasar ta Sin da wasu sassan duniya. Babban jami'in diflomasiyan Amurka a Afirka ya ci gaba da matsawa shugabannin 'yan tawayen Sudan da ta kudu da suka fa gwamnatin Gambiza a gabanin wa'adin da aka shata musu watan gobe. Tibo Nagi ya ce ya kamata shugaban Sudan ta kudu Salva Kiir da shugaban 'yan tawayen Riek Machar su kawar da bambance-bambance da ke tsakaninsu, wanda ya kawo tsaiko a batun kafa gwamnati bayan yakin da kasar ta fama da shi a ƙasar da ta fi ƙarancin shekaru da kafuwa.
To a gaishe ki masu saurare, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri, ciki har da shirin ciwon mace da ke ba mata damar musayar miyau kan abin da ya shafi rayuwarsu. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da hada da Facebook da Twitter domin yin tsokaci akan wannan shirin baki ɗayansa ko kuma aiko da sakonni ta hanyar email a sashen hausa@voanews.com. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Aisha Ma'azin ta karanto labarai da Salama Abdi hada shiri da bada umarni da ma injiniyarmu Nayo Alheri ke muku fata alheri.